نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان متى عشرين يهودو a watan Ramadan shekara ta 1442 Hijriya, wanda ya dace da 6 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya, muna darasi na 23 a cikin wannan zamana mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul mu'minun. Yau da yadda Allah za mu dora ne akan aya ta wato 40, wato da hudu kenan, ku 44 insha Allah. Bismillah ar-Rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Allah ya yi mana bayani a cikin wannan sura, a cikin wannan aya a dunkule, menene hikimar da ta sa ya yi ta aiko manzanni wani bayan wani, mutatabi'ina fi irsalihim, wani yana bin wani, in wannan ya wuce Allah ya turo wannan, in wannan ya wuce Allah ya turo wannan, kowane annabi yana zuwa bayan dan uwansa don su fitar da mutane daga duhu na jahilci su dora su akan haske na imani. Allah ya ce sun ma'arsalna rusulana tatra, sai kuma muka aiko da manzanninmu tatra, mutawatirina, mutatabi'ina, wahidan ba'da al-akhar, muka turo su wato masu tarin yawa, masu yawan gaske, wani na bin wani, wani na bin wani, ana samun fatra da muhla a tsakaninsu, ana samun dan rata a dan lokaci a tsakaninsu na zamani. Kalmar tatra asalinta masdari ne kaman da'awa, tattara da'awa, alif din tattara alif ne na ta'anis, asalinsa watra ne, alifu ta'anis ne wannan tattara, amma asalin kalmar a larabci watra ne, sai aka mai da wawun din ta zama ta, sai zama mansubun ne alal hali na fadin samir rusulina. Imam al-Qurtubi ya ce ma'anan tattara ai tatawatar, sun ma'arsala rusulana tattara tattawataru, ne tattawataru, wasu na bin wasu, wasu na bin wasu, targhiban wa tarhiba, suna tsoratarwa, suna kwadaitarwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce muka turo su kullama ja'a ummatar rasulu haka gabo, mun mamaki duk lokacin da manzo ya zo wa al'ummata sai ta kare ta shi, ai kullama ja'a rasul kulli ummatin ilaiha yuballigha hadisalatillah, duk lokacin da manzo ya zo wa al'umma dan yayi musu bayani da isar musu sakon Allah, wal yad'uha ila ibadati wahdahu subhanahu wa ta'ala, kuma dan yi kira su zuwa ga abautawa Allah shi kadai, kadzaba ahlu hadhihi al'umma hadha ar-rasul al-mursal ilayhim, sai wannan al'umma su ƙaryata wannan manzo da aka turo musu. Allah ya turo wannan su ƙaryata shi ya tafi, lokacinsa Allah ya dada turo wani su dada ƙaryata shi ya tafi, Allah ya dada turo wani su dada ƙaryata shi, kuma dukkan su sako ɗaya ne suke faɗa, shine a'budullah, abauta Allah tabaraka wa ta'ala, malikum min ilahin ghairu, ba ku da wani annabi ba shi ba, amma duk da haka sai su rinka ƙaryata shi, ma'ana aktsaruhum wa jumhuruhum, mafi rinjayen su suke ƙaryata shi, kaɗan ne suke bin annabi. Kamar yadda Allah ce ya hasratan alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, asara gabayi babu wani annabi da zai zo musu face sai sun yi mai izgilanci, sun wulaƙantar da shi, sun tozartar da shi. Wannan wato yana nuna mana sunnar kafirai ne, ƙaryata annabi, cin mutuncin annabi, tozarta annabi. Kullama ja'a, duk lokacin da annabi ya zo, wannan abin wato lafazin yana nuna mana cewa wato sukan fuskanci annabin ne da ƙaryata shi kawai. Bi mujarradi maji'ihi ilayhi, da zarar kawai ya zo wajen su za su ce kawai ƙarya take yi, sai kuma da gaggawa suke, kuma ba sa jinkiri, ba sa cewa ma bari mu tsaya mu jira mu ga mu ji me zai faɗa, kawai yana zuwa za a ce ƙarya yake. Shi ne kullama ja'a wato ummatu rasuluha wato kazzabu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa atba'na ba'dahum ba'da, muka biyar da sashen su kan sashi. Ai atba'na ba'dahum ba'dan fil halaki wat tadmir, mu ma a wajen halakarwa in waɗannan suka ƙaryata annabi muka halakar da su, sai kuma waɗannan su zo sai su ƙaryata annabi sai mu halakar da su. Suna ƙaryatawa ana halakar da su, suna ƙaryatarwa ana halakar da su, halakar da su a danmane su. Da Allah bi sababi takzibihim da rusulihim a hadith, muka mai da su saboda wato ƙaryata su, ƙaryata a wajen annabi muka sanya su saboda ƙaryata annabawan da suka yi, suka zama kamar abun hira. Kawai an gama da su, an halakar da su, sun zama labari. Kuma yanzu ba gashi muna karanta su a wajen hira ba, amma wallahi al'umma ne suka rayu irin mu, da jini da tsoka da gidaje da wadata da arziki da komai, suka ƙaryata annabawan su, Allah Ubangiji ya halakar da su, suka zama kamar tatsuniya. Babu abin da ya saura a kan sha'anin su illa kal akhbari sayyi'a, kamar mummunan labarin da za a bayar kawai. Allah ya ce fa bu'dan li qaumin la yu'minun, ko nisanta ta tabbata ga mutane waɗanda ba su yi imani. Halakan shi ne bu'dan, halaka da nisanta ya tabbata ga mutanen da ba su yi imani da gaskiya. Wala yastajibuna lil huda, kuma ba sa amsawa shari'a. Allah ya ce wa ja'alnahum ahadith, ahadith ina ana nufin akhbar, suka zama labarai, irin labaran da ake bayarwa ana dariya ana ban mamaki. Ahadith jam'i ne na uhdusa, kaman ustura, uhdusa ustura, kaman kuma udhuka da kuma al'uba, abun dariya, abun wasa ko ujuba. Akwai ustura, uhdusa, udhuka, al'uba, ujuba, duka irin dai abin da mutane suke yin labari da shi ta hanyar hira da labari, a yi dariya a shakata. Allah ya mai da kashe waɗannan mutane da halakar da su irin wannan tsari. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana kissar, wato bayan ya kawo mana kissar annabawan nan da waɗanda suka ƙaryata su, to sai kuma ya kawo mana wato labarin annabi Musa da ɗan uwansa Haruna. Sai ya ce summa arsalna zuwa gawa, to yanzu in kuna tare da ni kun ji kisoshin annabawan da suka gabata, ko wanda muka karanta, mun karanta kisa annabi Nuhu bayan an halakar da mutanensa da ruwan tufana, muka zo karanta kisar annabi Hud, su ma ga sanin suka ƙaryata shi kuma aka halakar da su. To yanzu kuma Allah ran ma ya sake shigo mana sabuwar kissa, sai kuma Allah ya ce sannan muka aiko annabi Musa da shi da ɗan uwansa. Arsalna Musa wa akhahu Haruna, aka faɗi sunan Musa, aka faɗi sunan ɗan uwansa Haruna. Bi ayatina, sun zo musu da ayoyin mu'addala ala kudratina, ayoyin da suke nuni akan ƙarfin mulkin Allah. Waɗannan ayoyin guda tara ne. Allah ya ba su al'asa, Allah ya ba su al-yadu, Allah ya ba su as-sinun, Allah ya ba su al-bahr, Allah ya ba su at-tufan, Allah ya ba su al-jarad, Allah ya ba su al-kummal, Allah ya ba su al-dafadi', Allah ya ba su ad-dam. Wanda duk zamu zo mu karanta kisa, waɗannan abubuwa ne guda tara, su ne ayat da Allah ya ba su a matsayin mu'jizozi. Bayan waɗannan ayoyi, Allah ya ce muka karfafe shi da karfin mulkin mu da hujjar mu kuma bi hujjatin qawiyatin wadiha, hujja mai karfi bayyananniya, wanda hujjar da annabi Musa da Haruna yake dauke da suke dauke da ita ta ishi mai hankali ya yi imani da su, kuma ta ishi mai hankali ya amsa kiransu. Wannan turo annabi Musa da Haruna ba a faɗi zuwa ga wanda aka turo shi ba a yanzu, sai aka ce ila Fir'auna, to sai aka aiko shi zuwa ga Fir'auna. Fir'auna jabbiri mutakabbir, mutum mai mugun girman kai da nuna isa, zuwa ga Fir'auna da manya-manyan mutanensa, mala'unsa, manyan gari waɗanda suke kewaye da shi, ujaha da zu'ama waɗanda suke tare da shi. Fir'auna jama'a wani mai mulki ne, wato cikakken ɗan ta'adda kuma maƙiyin Allah, shi ne mai sarautar da a lokacin mulkinsa ya ce shi Allah ne ma gaba ɗaya, ya ce ana rabbukum la'ala, ni ne Ubangijin kuma da ku, shi ya ce shi Allah ne, don ya baƙanta wa annabi Musa. Fir'auna tun kafin zuwan annabi Musa, bokayensa sun gaya mai cewa sun leƙo sun gano cewa fa akwai yiwuwar wani zai kullo a cikin wato wannan al'ummar tasa, zai zo ya ɓaci mulkinsa, da aka fa ya san shirin da zai yi, ya ce shi za a karɓi mulkin nan nasa, ya ce aka ce ko sun yi mafarki haka. Sai ya ba da oda ya ce duk lokacin da aka haifi ɗa namiji a yanka shi kawai, ba dai ɗa namiji ne zai mulkin ba, to duk lokacin da aka haifi ɗa namiji kullum a yanka shi. Tilas, Allah kaɗai mahalicci shi ne ya san adadin ‘ya’ya mazaje da Fir'auna ya sa aka yi ta yanka su ana kashewa. Wai don gudun kada a zo annabi Musa ya kashe-kashen yayi yawa, sai bokayen suka ce masa gaskiya akwai fada mu yanzu ga tsufa ta ya zo mana, zai yi yanzu a waye gari a zo shekarun da in aka kashe mazan garin gaba ɗaya ba kuwa sai mata, to wa zai maka hidima a kujerarka ta mulki, su in sun mutu shi ba ba a ce mai zai mutu. Yawwa, kawai su dai suna faɗan su in sun mutu to wa zai mai hidima, mata ba za su yi wannan ba. Sai ya ce to dabara da za a yi, in an kashe wannan shekarar in an kashe ‘ya’ya maza, to wata shekara sai a basu. Allah ya jefa annabi Haruna a shekarar da ake barin ta kullum. Annabi Musa mahaifiyarsa ta haife shi a lokacin da ake jin tsoron za a kashe shi. Ita sai ta yi dabara, tana haifansa sai ta naɗe shi a tsumma, ta samu akwati ko duk katako, sai ta naɗe shi sai ta ɗora shi akan teku, ta sake shi, ce Allah ka tsare min kaina, da a zo a kama shi a yanka shi. Yaya aka yi zagaye ruwa ya zagayo, sai ga shi gidan Fir'auna sai suka tsinci shi annabi Musa, suka tsinto shi. Da suka tsince shi, sai ake ta shawara to ya za a yi a kashe shi ko abin nan, sai matar Fir'auna Asiya sai ta ce a'a, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yashkurun. Matar Fir'auna ta ce a karku shi yaron, bari mu dake shi kamar dan gidan mu, zai mana amfani ko mu mai da shi yaron gida kawai. Na'am, tunda matarsa ta ce tana so a bar mata yaro, Fir'auna sai ya ce ba komai a dauke shi, ashe annabi Musa suka dauka. Wato wannan akan Allah abin da yake nuna maka, wato Allah ba a masa wani, kuma duk hikimarka, duk kwane-kwanenka, duk dabararka, duk kulle-kullenka, duk hilarka, za ka taimaka wa mutane kana ganin cewa ka kada su ko ka musu kaza sauransu. Amma wallahi Allah a tafin hannunsa kake. Yanzu ka duba dabararka na wannan mutane nawa ya kashe saboda kada Annabi Musa din ya zo. Amma Allah ya kaddara gashi yau shi zai ciyar da Annabi Musa da shayar da Annabi Musa. Annabi Musa duk abincin da ya ci lokacin da yake yaro a gidanka na wannan. Ya ci ya more sosai aka yi wa gata. Ya yi ta zama a shimfiɗar Fir'auna yana kwana da shi yana ta ja masa gero. Ashe shi zai zo ya hamɓarar da shi za su buga. Sai aka zo tuya za a yi. To a nemi mai shayarwa. Za ci da shi. Ka duba ikon Allah. Ashe a gidan Fir'auna za a biya kuɗin shayar da Annabi Musa. Wanda ka rike ɗan nan kake gaba da shi kake ta danne shi wai baka so ya tashi. Wallahi sai ya taso sai dai Allah bai ga dama ya tashi ba. Duk wanda ka sa a gaba kana kinsa kana hasada da shi ko baka son sa ko waye ko a office kar ya dago ya samu matsayi mai girma kar ya zo ya hau kujeranka ko waye waye da sauransu kana bata lokaci ne. A lokacin da kake gaba da shi a lokacin ma kake ƙara masa taki. Kuma a lokacin ma wallahi in aka fahimci baka son sa to za a taimai hanyar da zai ci gaba. Banda ma ka haɗe hasadarka in ka ga mutum ka rasa yadda za ka yi kawai kuttu ya ishe ka ka zuba ido ka kyale shi ya fi maka. Fir'auna me bai yi ba ba abin da bai ba ka ɗauke shi aka ce to a shayar da shi wa qala li ukhtihi qussihi fa basarat bihi an junubin wa hum la yashkurun wa haramna alayhi al-maradi' min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasibun. Aka nemi shawarar wa zai shayar da shi kisa ce mai tsawo. Sai aka ce to a kai shi aka ba da shawara aka ce a kai shi wani gida da za su kula da shi ana ɗaukar sa sai aka mai da shi gidan uwarsa da ta haife shi aka ce wannan matar mace ne mai kirki ta shayar da wannan yaro ka duba ɗan da ta wullar da shi ta jefar da shi a ruwa aka tsinto shi kudurar Allah ya kai shi gidan Fir'auna ba a yanka shi ba a kashe shi ba a lokacin ana kashe yara sai kuma gashi an dawo mata da kayanta Allah ya ce faradannahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wa la tahzan ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. Allah ya ce muka dawo da shi wajen ainihin mai mahaifiyarsa dan ta samu kwanciyar hankali. Allah ya ce dan hankalin ta kwanta saboda ta haifi jariri ta jefar da shi ba ta da kwanciyar hankali ba ta da jin daɗi. Allah ya ce kar ki baƙin ciki kuma ki sani alƙawarin Allah gaskiya ne amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba. Allah ya ce walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Bayan Musa ya girma ya kai matsayi sai kuma muka ba shi hukunci muka ba shi ilimi to aka fara bugawa da gurawa. To lokacin da Allah ya aiko shi sai gashi ya zo yana cewa Fir'auna ka faji tsoron Allah. Allah ya ce walaqad arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi sai ce fastakbaru. Sai Fir'auna ya girman kai da shi da mutanensa. Na'am dole Fir'auna ya girman kai saboda yana gani yanzu wannan yaron da ya tashi a shimfiɗa ta wannan yaron da ya tashi a gidana wai shi ne wai annabi ashe abin da yake gudu din gashi ya san girman kai ya kama su. Daga nan malamai suke cewa duk wanda za a gaya mai gaskiya ya ki ɗaukar ta to ya zama almajirin Fir'auna kenan ya shiga layin fastakbaru. Suka isu saurari da'awar Annabi Musa. Annabi Musa ita wa'azi ba sa saurara da shi da mutanensa. Annabi Haruna shi ma haka. Wa kanu qauman alina in ji Qur'ani. Yace da Fir'auna da mutanensa sun zama mutane ne alina, alina maghrurina, alina mutakabbirin. Mutane waɗanda suke sun ɗauki ruɗu sannan kuma suna ji da kai da girman kai. Masu wuce gona fil baghi wal udwan. Al-musrifina fil baghi wal udwan masu wuce gona da iri da zalunci da ainihin wato a cutar mutane. To malam me suka ce lokacin da Annabi Musa ya zo da Haruna ya kai sako zuwa ga Fir'auna ga mutanensa me ya faru malam? To ga annabi Musa ya zo wurin Fir'auna wa'azi kenan, ya zo ya tarar da shi yana da bala'in girman kai da nuna isa, kumbura yake, mu za a ce wa Allah? Sai shi yake gaya mutanensa, a nu'minu li basharaini mislina, yanzu za mu zo mu yi imani da mutane guda biyu, da Musa da Haruna irinmu ne fa, wa qaumuhuma, kuma mutanensu banu Isra'ila mabiya Musa da mabiya Haruna waɗanda suke tare da su, lana abiduna, bayinmu ne kuma ma'aikatanmu ne, mabiya annabi Musa a wannan lokaci, mabiya annabi Haruna a wannan lokaci, yaran Fir'auna ne, yaransa ne, ma'aikatansa, bayinsa ne, su yake azabtar da su. Yace yanzu waɗannan su zo, mutanen da suke bin su ɗin bayi ne a gare ni, ni nake azabtar da su, nake sa su aikin da na ga dama. Fir'auna yana kiran su za su zo su je su yi mai aiki dole. Yace ya za a yanzu in bi waɗannan waɗanda suke cewa wai su annabawa ne, kuma alhali mutanen su mabiyan nasu ma duk ƙasƙantattu ne, dole ne su ma su bi mu kamar yadda masu mana hidiman nan suka bi mu, su ma dole su bi mu. Ka duba malam, duba girman kai, duba girman kai yadda Fir'auna yake kau da kai ga da'awar annabi Musa da Haruna. Na farko hujjarsa da annabi Musa da Haruna mutane ne irinsa, albashariya a wajensu, a tunaninsu, ta tanafa ma'ar risala, bai zai taɓa yiwuwa mutum ya zama annabi ba, walbashariyatu ta tanafa ma'an nubuwa, bai zai taɓa yiwuwa annabi ya zama mutum ba, bai zai yiwu ba. Sannan suka ce abu na gaba, su fa mabiya annabi Musa da Haruna nan suna matsayin masu hidima ne, ma'aikata ne wa shugaba Fir'auna, ma'aikata ne da hashiyar Fir'auna, ƴan fada Fir'auna, su ne suke musu tono, su suke ɗiban ƙasa, su suke kiwon dabbobi, su suke kawo ruwa, su suke aikin wahala, su ne duk talakawa mabiya annabi Musa. Yace bai kamata ba a ce shi a matsayinsa na Fir'auna ya zo ya bi mutumin da waɗannan ƙasƙantattun suka bi, shi ma ya shiga ya bi su, kenan shi ma yanzu Fir'auna ya shiga cikin layin tozartattu ma'aikata masu aikin ƙarfi. An yattabi'a Fir'auna wa hashiyatahu man kana ha'ula'i al-qawmi al-mustad'afin, ma'a Fir'auna ya zo ya bi mutumin da ƙasƙantattun mutane da suke tare da shi suka yi girman kai. Me yasa? Saboda annabi Musa bai isa ba, da haka wannan ya hana yayi annabi Musa, yayi wa'azi, yayi bayani, ya nuna masa Allah, sai ce ba za mu bi ka ba. Sam fakaddabuhuma fakanu min al-muhlikin, Allah ya ce Fir'auna ya ƙaryata annabi Musa da Haruna, shi kenan Fir'auna ya zamanto da shi da mutanensa sun halaka, ko Allah ya halaka da su. Ai fa kadzaba Fir'auna wa atba'ahu Musa wa Haruna alayhi salam, Fir'auna da shi da mutanensa suka ƙaryata Musa da Haruna cikin abin da suka zo musu da shi daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce natijar wannan ƙaryata sun da aka yi, Allah ya nitsar da su. Amma kafin nan za ka iya duba mana cikin suratu Ash-Shu'ara, duba mana suratu Ash-Shu'ara abin da ya faru. Na'am, قوم فرعون ألا
يتقون؟
الله يا بعد الأباري تشيوا يا كراي أنبو موسى يتشي دشي كتابي وجم متاني أزال كدوه إيقا الله كافو ما شي أنبو موسى يجي قرم فرعون الله يا قيام فرعون أزال ka je wurin azzalimi wajen waɗannan mutane waɗanda suke azzalimai ne shi da mutanensa. Me zaluncin Fir'auna? Wato idan kana karanta tarihin masu mulki azzalimai, dole idan ka je tarihin Fir'auna sai ka cire hula ka yi gumi da wahala a samu mai mulkin da ya zalunci irin Fir'auna, kuma mutum da mai nuna isa da girman kai da faɗin rai da azabtar da mutane irin Fir'auna, ai ba a yi shi ba. Allah ya jarraba annabi Musa da faɗawa hannun wannan mutum, ko mutum ne ba, mutum ne. Fir'auna yana zama a kujerar mulkinsa, duk wanda zai zo wajensa to a kife zai zo wajensa, kowai yasa aka yi masa gadon mulkinsa a kan teku yana lailayawa, yace ni ne Ubangiji kuma ɗaukaki, yace ga ruwa na ina gudana a ƙarƙashi na, ni nake sarrafa wannan ruwa, wahalin al'amari ta jiri min tati babbaga. Ya rabraba mutanensa kala 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 kashi kashi, wasu haka kawai shi Fir'auna fa ya zo ba a zaman banza a ɗaukakinsa, gari ya zauna shi ruwa a aikin komai, haka kurin zai samu daji ya ce ga kunan mutum dubu ɗari kaza ku je ku yi ta tono kawai. Kullum ku yi ta tono tun daga nan har dare, ku toni rami kuma ku yi ta ɗiban ƙasan kuna ɗebo ta kuna kawo ta wuri kaza kuna tara ta, haka kawai ya zai ba iyali kawa. Wasu a sa su tafi tare da dabbobi, wasu a sa su tafi kaza, wasu suna masa mulki, wasu suna gini 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 kullum gini, me zai da ginin mulki kawai da sarauta, me yake malam?
To
malam ka duba saboda bala'in girman mulkin Fir'auna da zaluncinsa, shi da kansa lokacin da farkon tura shi da Allah ya tura shi kadai, tura shi Allah ya tura nan Musa. Amma wallahi annabi Musa sai ce ya Ubangiji ina jin tsoron mutanen nan in naje za su kare ta, ina jin tsoron in naje gurin Fir'auna da mutanen sa ba za su gaskata ba za su kare ta, ni akhafu an yukadibun, yace ya Ubangiji ko zaka hai ko zaka hada da Haruna dan uwana. Na'am. Yace ai ina da laifi a wajensu, inji Musa yace waɗannan mutanen ai ni a wajena, ni a wajensu mai laifi ne mai zunubi ne, ina jin tsoron ya Allah in na je wurin suna jin tsoron za su kace ni. Ka duba annabin Allah fa wahayi Allah yake masa yace je kai kaza kai kaza, amma yace ina jin tsoron kan na je su kashe ni, ba wai mutum yake tsoro ba, in an kashe shi kar a tsaye da sabon Allah da za a ci gaba da yi. Shi dai annabi Musa yana dai neman solution ne. Allah ce sam ba zai taɓa yiwuwa ba, ku tafi. Allah ce sam abinda kake tsoro ba shi zai faru ba, ku tafi da kai da ɗan uwanka Haruna, fadhhaba tukaga tura Haruna ke. To anan ne aya cikin surul mu'minun Allah ya tashin baki ne mana bayani, fadhhaba bi ayatina, ku tafi ku biyu da ayoyinmu. Shine nan yace laqad arsalna Musa wa akhahu Haruna ila fir'auna bi ayatina, ku tafi da ayoyinmu ku je ku same shi. To annabi Musa ya dauki dan uwansa Haruna an tafi, za a je a buga a fafata, sai me Allah ce ku tashi ku tafi ku je ku samu Fir'auna da kai Haruna da kai Musa, ku je ku gaya Fir'auna ku ce ku dinnan manzanni ne na Rabbul Alamin, Ubangiji ta ni kai babbar magana, yo fir'aunan da yake cewa shi Allah ne, kuma yanzu wasu mutane su zo su ce wai su din ma Allah ne ya aiko su zo dan sa, shi da ya riga ga mabiya shi Allah ne. Ku jefa kula lahu inna rasulu rabbil alamin an arsil ma ana bani isra'ila ku je ku gaya masa ya saki banu isra'ila da yake gana musu azaba da masu tono da masu saran itace da masu ɗiban ruwa da masu gini da masu dabbo yawo da dabbobi haka kurin adanna su daji su ta yawo ba albashi bala'i kawai ai malam in mutum bai bi Allah ba sai Allah ya tura mai shugaba azzalimi yayi ta gasa shi haka abin yake amma dai in bi ko ku bi Allah ku bi addinin Allah ku aiki shari'ar Allah ku samu yanci Allah ya tsare muku mutuncinku da darajarku ko ku ki ku bi Allah Allah ya sallada muku dan uwanku mutum ko dan kasar ku ko dan wajen kasar ku sai ta gana muku azaba kuma ba ku isa ku komai ba sai ta turo muku doka da oda daga nesa kuna jin tsoran kada ku saba musu ku je ku gaya masa ya saki banu isra'ila ya saki musu mara su shakata arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adibu a wata aya ka saki banu isra'ila ka daina musu azaba ka duba Allah da kansa ya san cewa fir'auna azaba yake wa mabiyansa na'am sai fir'auna ya ce a yanzu yaron nan alam nu rabbika fina walidan ba anan muka rene ka kana jariri yaro ba ka zauna shekaru a nan gidan gidanmu yanzu kai ne zaka zo ka gaya mun Allah kai alam nu rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin ka zauna shekaru a cikin shekarunka ka zauna a nan wajen mu shine har ka fita ka je kai karfi ka dawo zaka ce yanzu wai kai wai annabin Allah ne wai kai manzo ne wai kai an turo ka me yadda ce masa yace ka aikata ai abinda ka aikata magana ce cikin magana yace yanzu ka zama kafiri ba na ka butulce mu na'am na'am yace abinda na aikata abinda na aikata ne a lokacin ban sani ba bani da ilimi akan bata ne sai kuma mai bayan ya zauna yana so ya nuna masa kai yanzu ba a nan gidanka zauna ba ni fir'auna ina ci a gidana kai ba kai kai kaza ba ba kai kai kaza ba ba abubuwan bata ba abubuwan kuskure ba da kai akai tai ba a gidan na kai kaza da kai ba yace fa'altu wa idan wa ana min al-mu'minin amma da na gane sai ce bi fafarartu minkum yace da na gane sai na gudu fafarartu minkum lamma khiftukum da na gane za ku min illa da na gane kuna kan bata shikenan sai na gudu na kyale yaje yayyo shiri a waje kenan fa wahaba li rabbi hukuma ubangiji ya bani hukunci ya ganar da ni waja'alani minal mursalina kuma ya sanya ni cikin manzanni yan aiki yau gani na dawo gidanka ina shaida maka ta ba Allah ya tallauna wa kinna ni wannan shine abin da kai mun zaka yi mun gori ka zo ka bautar da bani isra'ila mana annabi Musa yana gaya wa fir'auna gori zaka yi mun dan na zauna a gidanka kai mun abin da kai mun ga azaba da kai wa bani isra'ila ka kashe na kashewa ka azabtar da na azabtarwa na'am kawai fir'auna sai mai da abin nan shashanci malam kawai sai mai da abin izgilanci sai ya ce wa Musa kai wai me rabbul alamin da kake cewa wai waye wani rabbul alamin ne wa ma rabbul alamin menene ubangijin ta da kai irin wai ya nuna wa mabiya wato ya mare ni hankali a nan Musa wai akwai wani abu ma rabbul alamin ne bayan shi ne akwai wani Allah na'am na'am kafin nan shi fa fir'auna a gidansa fa da iyalinsa fa da waɗanda suke tare da shi fa duk fa ya gina su ne a idan cewa babu wani Allah in ba shi ba hatta kananan yara a gidansa Allah suke ce masa da isannin ta mashita wata makitsiya da take kitso kamar yadda malaman tarihi suke tukawa a gidan fir'auna wata ran ta zo tana yi wa ƴar fir'auna kitso dan matajin su ya faɗi sai ta ce bismillah sai ƴar fir'auna ta ce babana kike kira sai ita wannan mai kitson ta ce bismillah nace sunan ubangiji na ubangijin ubanki kuma ubangijin kowa da kowa sai ita ƴar fir'auna ta ce ai da mun kina da wani Allah ba babana ba ta ce ina da shi ubangiji na ta dalme mai tawa ubangijin kike kuma ubangijin ubanki je ki gaya masa wallahi yarinyar nan malam ta shi bata tsaya wata zai samu fir'auna ta gaya masa fir'auna da kansa ya zo ya ce me kika ce ta ce Allah ne ce sai ya ce me Allah akwai wani Allah bayan ni ta ce rabbu samawa ce ubangiji na ubangijinka kai fir'auna ya ce ke zan kashe ki ta ce iqdima an taqa duk abin da za ka yi kai wannan fa kamar yadda malaman tarihi suke faɗa wannan matar wato storekeeper din gidan fir'auna ne khazinu fir'auna storekeeper bai kula da dukiya da arzikin fir'auna makullan dukiyar fir'auna tana hannun mijin wannan mata matar ce ita kuma ta yi imani take yin kitso wa ƴar gidan fir'auna yace to kafin kashe ki sai na yanka ƴaƴanki a gabanki kuma tsiyaye jinin ƴaƴan naki a bakinki fa kuma yi yanka ɗaya tana kallo yace kin daina ta ce ta daina ba yace ku dale ta tafi a ba ta lokaci ta ƙara tunani bayan wani lokaci ya kira ta akwai Allah ta ce akwai Allah bayan ni ta ce ƙwarai kuwar ubangiji na ubangijin ka kai ai ni da na so ma ta ƙara ta ce ubangiji na ubangijin ku banka ma ta ƙara masa ya ɗauko ɗin ya yanka a wata riwaya ya ce zai ƙone ta zai kashe ta ta ce to abinda take so da Allah in ya kashe ta ya haɗa ba ni sunan shi ya haɗa ƙasusuwanta da nata da na yayanta malam haka yi ta kashe mutane ana cikin wannan faɗan sai ga matarsa kuma ta yi imani ta kuma ta ce duk yadda aka yi wannan matar Asiya kenan ce duk yadda aka yi wannan matar akan gaskiya take malam matarsa number one ɗinsa sai ta da imani ta duba jaraba Ubangiji can ya goya annabi Musa ya zama masa ƙarfin ƙafa yanzu ga shi yana fafatawa da shi to ga matar kuma ta yi imani wannan tattaunawar da ake yi da alaran ma yanzu yake karanta mana a tarihi malaman tafsiri suke cewa matar fir'auna din tana cikin gida tana leƙowa tana tambayar masu aiki wai tattaunawar nan da ake yi da fir'auna da annabi Musa da mutanensa wai waye yayi wine sai a ce mata a'a gaskiya dai har yanzu annabi Musa ne yake wine sai ce alhamdulillah sai fir'auna sai ya ji labari yace ke me kika ce tace ai na yi imani da ubangiji annabi Musa da Haruna fir'auna ma ne ya banka ita aka rataye hannunta nan aka rataye nan aka bude kafafuwarta ya rinka gana mata azaba har a farjinta shi ne da ta sha wahala ta sha azabar fir'auna ta ce rabbibli ni indaka baitan fil janna ya ubangiji ka gina min gida a wajenka a gidan aljanna wa najini min fir'auna wa amalihi Allah ka kubutar da ni daga fir'auna da aikin fir'auna wa najini min alqaumiz zalimina ka kubutar da ni daga hannun mutane azzalimai ya cuci matan nan ko ba gashi azaba kar ka so ka ji me yawan wannan matan shi ba fir'auna duk wanda yazo ya tsaya masa akan harkar mulkin sa zai gama da shi to bari ka ji kaji wanda ya kaji ya ce wai waye wa rabbul alamin annabi Musa ya ce masa menene shi kuma annabi Musa yanzu fa ya samu karfi baya tsoro ka san idan mutum ya kekashe imani ya shiga zuciyarsa to baya jin tsoron kowa Allah ne kawai a gaban sa so zai faɗi bayani na gaskiya me ya faru malami ya ce haka dai yanzu jidalin a hankali yazo musun jayayya a hankali yazo sai annabi Musa yake dan mai a hankali yace eh ubangiji rabbul alamin shine ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin abin da ke tsakanin su idan ku masu yaqini ne ko masu satankancewa ne ku yi tunani ma'ana yana gaya wa fir'auna da mabiya at the same time wannan saman ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ubangijin da nake kira a kansa shine wanda ya halicci waɗannan kuma wanda ya halicci abin da ke tsakanin su da ƙasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai wanda ya halicce su shine nake yin magana a kansa ya kai fir'auna na'am sai fir'auna kawai sai ya wautar da abin sai ya ce wa mutanensa na gefensa manya-manya 'yan fada ya ce kuna ji ko kun ji ko kun ji rashin hankali ko kun ji hauka ko kuna dai jin abin da yake faɗa ko ana ta sami'una ko bai san ba suna jin gaskiya ne ya fara ratsa su shi kuma irin yana nuna musu kun ji irin abin da yake yi ko yana faɗan wata maganar da ba a saba da ita ba ko sai Musa ya ce ni annabi Musa sai kalle su ya ce ubangijin ku ko hadda mai gidanku fir'auna kuma ubangijin iyayenku na farko kai baban 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 ka baban baban aba kuma duk iyayenku duk ubanninku gabaki daya mahaliccin su shi nake magana a kai yau a gidan fir'auna na'am ran fir'auna ya ɓaci kurin sai ya juyo ka duba rashin mutunci irin maganar da yake faɗa sai ya ce kai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun wannan manzo wannan dan aike da aka aiko muku ka ji wai dan aiken da aka aiko muku la majnun wallahi mahaukaci ne wai hadda ce wallahi mahaukaci ne Musa din nan mahaukaci ne yo ya fir'auna mahaukaci a gidanka bai tashi ina haukar take to ya fara zagi kenan daman duk lokacin da aka zo musu ana jayayya da wanda bai da gaskiya to zai fara in dai kaga ana musu yana cewa dan iska kawai ana gaya maka kasa ganewa ah to abu ya zama matsala kenan tunda ya fara zagi to bai da dalili me yaje mana annabi Musa mai hakuri annabi Musa mai hakuri da yace shi mahaukaci ne bai miyar mai ba anan malamai suke cewa mai wa'azi wanda yake dauke da risala muhimma wanda yake dauke da sako mai muhimmanci yana isar da sako ga al'umma to idan kare ya zo yana haushi ya daina waiwai din kare dan akwai yan tsokala in an ga tafiya ta yi tafiya sai a tsokalo ka anan sai a zunguro maka wannan sai a taba maka wannan dan a zo a fusatar da kai a zo a hana ka abin da za ka yi kar ka yadda ka waiwaice su ci gaba da gashi kawai kai ta gasawa kawai kai ta huta ka dauka ba ai da haka annabi Musa bai waiwaye shi ba kaga ya gaya mai magana dan ya bata mai fusatar da shi watakila annabi Musa ya ce kai ne mahaukacin banza ni ba mahaukaci bane dan abu kaza a shikenan kuma abu yazo ya kace ya kare da rikici a kama annabi Musa a ji ai mai kaza a bai ce komai ba sai ya ce menene yace ubangijin mahudar rana ubangijin mafadar rana da abin da ke tsakanin su ubangijin gabar da yamma dan ya manta da zube yi magana ba ai ya faɗi gabar ya faɗi sama ya faɗi ƙasa to bari ya dinka toshewa yakkar ma su ce Fir'auna ne ya halicci mahudan ranar da mafadanta, sai ce Ubangijin nan dai da nake kira da kace mahaukaci shine Ubangijin gabar, Ubangijin yamma. Idan har kuna da hankali yana yi yana zunguran na kusa da Fir'auna, in kuntum ta'iluna, in kuma Allahu akbar, Allahu akbar, malam ka duba wani amsa ta duka. Kaga Fir'auna ya ce masa mahaukaci ko, shi kuma da yazo sai ya nuna masa su ne cikakkun mahaukata. Yace Ubangijin nan da kuke yadda da shi ba shine Ubangijin gabar, Ubangijin yamma, amma fa in kuna da hankali, amma tunda ba ku da hankali ku ne cikakkun mahaukata, shikenan ba ku yadda ba. Yaya kaga amsar Annabi? Wato yana daga cikin hikima da Ubangiji zai baka, wani zai zo yanka maka magana ya zage ka ya ce kaza ya ce kaza, amma insha Allah ta'ala cikin taimakon Allah aminti dai idan kai kwanci kwanci ka yanka masa wata barkar magana, billahi alazim sai ya shekaru ba zai manta ba. Ba ni aya ran Fir'auna ya ɓaci malam, shikenan yanzu ya daina kawo hujja, ya fara amfani da ƙarfin mulki kuma. To dama har gaske malam, idan da dalili a tattauna, in babu dalili to za a amfani da ƙarfin mulki. To yanzu Fir'auna ya dawo kuma ya hau kan kujerarsa mulki, ya ce la in ittakhadhta ilahan ghairi, ga abin da yake so ya faɗa ɗin, ya ce idan ka kuskura ka riƙi wani Allah abin bauta ba ni ba, na aj'alannaka minal masjunina, wallahi sai na saka a kurkuku na ɗaure ka cikin ɗaurarru. Yanzu kaga wannan ai ba hujja ba, yanzu kaga wannan ai ƙarfi da mulki. To na'am, yana iya yiwuwa wanda yake kira akan gaskiya a fi ƙarfinsa a yi amfani da sarauta ko mulki ko dama ko kuɗi ko isa a cutar da shi ko a ɗaure shi ko a daina a hana da'awarsa. Ana iya yin wannan kuma Allah yana kallo. Yanzu Fir'auna ya fidda maitarsa, ya nuna wa mutanensa fa babu wani Allah fa in ba shi ba. La in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin, kana rike wani Allah ba ni ba, ina sake jin kana maganar wani ne Allah ba ni ba ni ba, sai na daure ka a garin nan. A'a, kuma Fir'auna dan da ya tashi a gidanka ka ciyar da shi kuma za ka daure shi, me ya faru malam? Annabi Musa kenan, akwai hakuri sai dade sanyana situation din, situation din is wato is fire situation, an shiga wuta. Yace yanzu ya Fir'auna, koda na zo maka da wani abu bayyananne, awalau ji'tuka bi shay'in mubin, koda na kawo maka hujja bayyananniya, koda na kawo maka dalili cewa kai ba Allah bane akwai Allah, har yanzu din ya Fir'auna sai ka daure ni? Wannan yana nuna mana dole ne mai wa'azi ya zama yana da uslubi mai sauki a lokacin da yake magana da babban mutum, ko da wannan babban kafiri ne. Ba a magana da babba kamar yanda ake magana da ƙarami, ana yin shimfiɗi mai kyau, ana yin haƙuri, ana amfani da kisan mummuƙe cikin dabaru, kana yi kana ribatar ƴan kallo. Idan kana tattaunawa da mutum ba wai kana magana tattaunawa ne da shi directly ba, kai in mai basira ne, duk lokacin da tattaunawa ta kama ka da wani mara gaskiya kuma akwai wasu a kewaye da shi, to ka rinka maganganun da za ka rinka satar tunanin waɗanda suke tare da shi ɗin, ko da shi an yi asararsa ya taurare, to ya zamanto a fim ɗin an tashi alal aƙalli ko shakka ne ka sa wa mabiyansa. Ya zage shi a can bai ci komai ba, ya ce da shi mahaukaci bai ci komai ba, ya ce da shi yanzu zai kai shi kurkuku ya ɗaure shi, bai ce baka isa ba, ya san muni sai ya ce wallahi baka isa ba, mutum ya isa wallahi bai isa ba. A'a, za su iya sai su garkame mutum a rufe shi wallahi, ba abin da kuma ya dame su, a yi duk surutun da za su za a yi ba abin da ya dame su. Sai Annabi Musa ya ce awalau ji'tuka bi shay'in mubin, yanzu koda na zo maka da wani abu bayyananne, koda na zo maka dalili bayyananne, koda na zo maka da hujja wacce ta fito fili, har yanzu din sai ka daure ni? So yake ya nuna mabiya wannan shugaban naku azzalimin shugaba ne, in an gaya masa gaskiya baya bi, zai daure ni ne akan me akan yafi karfi na ba wai yafi karfi na abujja ba me ya faru ya farauna ya fadi ai ya fadi sai ya ce wa annabi Musa ka kawo hujjataka idan kai kana cikin masu gaskiya ma'ana yana so nuna maka kai makareci ne in gaskiya kake ka kawo dalilin ya fusata ransa ya baci ɗan kallo dai da fadawa dai an yi tagumi annabi Musa yana bugawa ha Fir'auna yana bugawa to nan ne yake so jama'a malami mai da'awa mai wa'azi ya kamata ya zamanto mai hakuri ya kamata ya zamanto mai dakiya ya kamata ya zamanto mara tsoro kada girmar kujerar mutum ta hana ka ka gaya mai gaskiya amma kai amfani da ladabi kai amfani da girmamawa ka isan masa da saƙon Allah ko ya karba ko kada ya karba yanzu a nan gurin in ana so za a cinye annabi Musa da kashinsa da komai billahi lazim cinye shi zasu amma yau gashi a gaban Fir'auna shugaban duniya na kafirci yana faɗa annabi Musa yana faɗa sai annabi sai Fir'auna ya ce ka kawo in gaskiya ne sai mi shikenan daman na gaya muku Allah ya ce walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba wa annabi Musa ayoyi guda 9 bayyanannu ko to ga ɗaya ayat ta fito kawai Allah ya bashi mu'jiza shi kuma me yasa ya bashi wannan mu'jiza a lokacin Fir'auna sun kware da tsafi bala'in matsafa ne suke tattare da shi dan haka ba kowane abu zaka zo kai bitin tunaninsu ba sai ka zo musu da irin abin da suke yi yayi bitin nasu dan haka sai Allah ya bashi wannan sanda Allah ya ce da annabi Musa ka wulla wannan sandar ta kana jefa ta zata zama maciji kato murci dan ya gane daga Allah kake ka zo da abin yana zuwa kawai sai jefa sanda yana jefa sanda kawai sai zama maciji ko murci fa idan ke subhanu mubin kaga daya karragudu yace ku daya na gaba sai mi
wala za'a yadahu fa idahiya bayta
yana zaro hannunsa Allah kuma yayi masa nawa annabi Musa hannunsa to tilaiti da yana daga hannunsa da yayi haka wato haske iya ganin ka fau duyi haska fadar gabaki daya to me baro wala ka duba man kirci malin da madan gaskiya kaga Fir'auna sai juya wajen mutanansa na kusa da shi kai yace kai kun ga wannan mutumin matsafi ne masanin tsafi sai yace tsafi ne ƙarya yake tsafi ne inna hadha la sahirun alim amma yana da manufa me yake so Fir'auna sai ya ce sai ya hada shi sai ya hada annabi Musa fada da mutane wannan matsafi ne kuma ya iya tsafin ne dan ya zo ya fitar da ku daga garin ku yuridu an yukhrijakum min ardikum ya tuno mun farkin da manyan matsafan su suka gaya masa cewa wannan yaron in kuka barshi zai kore ni a mulkin ya kore ku ya kafa gwamnatinsa yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya kore ku daga garin ku su kuma mutanen Fir'auna sun gina garin su suna da arziki suna da dukiya suna da abinci suna kasuwanci suna kaza suka ga yanzu wannan mutumin Musa nan za su bari ya zo kore su a garin su kamar yanzu ku ne fa a zo a ce muku ai ga wani nan ya zo ya bayyana a garin nan ya zo yana so yake duk sai ya kore kowa ya fidda kowa a garin nan ya zo ya kawo nasa za ku yale shi ya za ku bar mutumin da zai zo kore ku a fidda ku daga gidajen ku to sai aka hada shi fada da mutanen gari kawai sai ya ce ya rage da ku kuma za ta muru me za ku ba da shawara me za ku ba da umarni ya ya kamata mu kashe shi ne mu yanka shi ne mu kona shi ne mu cinye shi ne mu tozarta shi ne mu daure shi ne ya za a yi
wa in wa atu wa ba'at
suka ce shawaran mu ya kai Fir'auna abin da za a yi. In kirtar da wannan mutum ka dan tsaye da shi da dan uwansa Haruna kenan. Wannan abin duk da ake yi Annabi Haruna yana gefe yana jira in an buƙaci ƙarfin mutum shi ma ya daɗa sa baki. Dama ya ce Allah ka haɗa ni da dan uwana Haruna wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iyari da an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Allah ce qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Yace suka ce ka aika kai shela a gari a nemo maka zabgan zabgan matsafa da suka fi Annabi Musa tsafi. Suka tafi da shi a haka din ba dai matsafi bane, ai muna da matsafa da a garin nan sun fi shi tsafi. Muje 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 ana nuna mana lokaci yayi ya aka yi. Za a yi shela ya kai Fir'auna za a kira ma duk wani mugun matsafi mai ilimi a ƙasar nan za a kawo maka. Kai da kake da mulki kake da kuɗi a hannunka? Na'am. Fir'auna ya yi aikin da banki, mala an tattaro matsafa gaba ɗaya duk sun haɗu a fadar Fir'auna. Ya ce a zo a haɗu a wata rana sananniya. Ya aka ce mutane kowa ya zo a haɗu a gidan Fir'auna a fadar Fir'auna yau za a ƙure Annabi Musa. La'alla za mu zo mu bi matsafan nan in dai su suka yi rinjaye suka kada Annabi Musa to za mu bi su. Wai yana nuna cewa yanzu za a buga ne da Annabi Musa da matsafa kuma tun yanzu wai yana ba da satar ansa. In dai suka yi galaba to su za mu bi. Na'am. Haka. Mutanen masu wayo ne da suka zo su matsafan aka tara su suka ga za su yi babban aiki suka ce to ranka ya daɗe da Allah akwai biya ne a yau ai gaskiyar su za ka kaje kai aikin banza za a ba mu lada ne akwai sakayya ne idan muka kada wannan mutumin za a biya mu me yace musu. Allah ya ce ƙwarai kuwa, Allah ya ce Fir'auna ya ce ƙwarai kuwa in ma kuka kada shi yau ai ku ne ma za ku zama fadawa na kusa da ni ma. PAPA SASA ke nan abu. Suna zuwa kai Allah jigan Annabi Musa malam jarumin mutum an haɗa masa su wallahi ko je zo bai yi ba. Ya tashi ya miƙe ya ce tsafi kuke ji da shi ko? Ya ce to ku dai ku yi tsafi mu kuma za mu yi aikin Allah. Ku jefa duk abin da za ku jefa na tsafi. Bismillah mu gani. Na'am. Sun faɗi. Suka ɗebi duka sandunansu da igiyoyinsu da maidike hannunsu. Suka ce da ikon ƙarfin mulkin Fir'auna mu za mu yi rinjaye a kanka ya Musa. Suka wulla sandunansu, suka wulla igiyoyi, suka wulla abin da za su wulla. Wai irin badda sauɗin nan su tsoratar da Annabi Musa. Me ya faru malam? Suna jefa abin da suka jefa ɗin nan a nan ba a kawo ba duk sai aka gama cizai. Gaba ɗaya filin garin sai zama cizai. Maciji wani yana kan wani, wani yana kan wani, wani yana kan wani. Har a wani guri Allah ya ce fa'udasa khifatan ya fa khifatan Musa. Allah ya ce sai tsoro ya shiga cikin zuciyar Annabi Musa. Yace qulna la takhaf innaka antal a'la. Allah ta ke ce wa Annabi Musa kar ka ji tsoro kai ne madaukaki. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. Allah ya ce gulle taka sandar. Kun ga amfanin wannan aya din kenan sandar. Shine Allah nan ma ya ce mana sai Annabi Musa ya jefa sandarsa mala yana jefa ta sandar sai ta zama katuwar macijiya. Kawai wannan macijin na Annabi Musa kawai sai rinka haɗi ɗaya nasu kwallam 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 kwallam. Suka ce kai ya cinye macijin nan ba kuna ga darar rabi bane, to Allah ya bashi maciji guda ɗaya duk ya cinye nasu. Me ya faru mallam? Ai gaba ɗaya matsafa sai suka kafa kai suka yi sujjada suka kafa kai a ƙasa duk suka yi sujjada mallam. Bil alamin kawai sai suka ce kai mun yi imani da ubangijin talikai ko sha kai kuma mu sauti da Allah ko Fir'auna ne zo ne kaman sani ba duk yanda aka yi shedan yake waye gurin da gaskiya. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin واهم حوزة الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.